Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu sauraronmu a Jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidan rediyon VOA Africa mita 102.5 ta ko kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma Niyar dukkan sazangon FM. Masu sauraron computer suna iya jin mu yanzu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kun wuni lafiya daga nan birnin Washington DC a madadin Naziri Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki Sahaba Imam Aliyu ne ke farin cikin kuna tare da mu a daidai wannan lokaci yau Litinin 14 ga watan Nuwamba shekara ta 2016 ga kanun labarai.
Dubban mutane ne suka yi tattaki a ranar Lahadi domin nuna fushin su ga zababban shugaban Amurka Donald Trump. A wayar farko tsakanin su shugaban kasar China ya ce sabon shugaban Amurka murnar nasarar da ya samu a zaben da aka yi a makon da ya shige. Yau Litinin shugaban Amurka Barack Obama ya kama hanyarsa ta zuwa wasu ziyarce-ziyarce a kasashen waje, tafiyar da za ta kasance ta karshe a matsayinsa na shugaban Amurka.
Kanun labaran kenan.
Abin da ya faru yau da cirin shafi daga watan da muke ciki, wanda misalin karfe 8 na safiya akwai ɗan ɗariƙar Shi'a da suka fito su dubullansu suka toshe hanyar Kano zuwa Kaduna, daidai kwarar dawaki zuwa garin Tambarawa.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano DSP Magaji Musa Majiya muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya.
Yawancin jama'a an yi lissahi a nan Afirka, mutane 90 bisa kan 100 bisa san ba suna da diabetes, amma suna da diabetes saboda shi muke cewa kowa ya zo yayi wannan gwaji na diabetes ya san yana da ko bashi.
Dr. Muhammad Sani na babban asibiti da ke Yamai na kasar Niger kan fadakarwa game da cutar sukari. Wani dan majalisar tarayya Najeriya ya dauki nauyin karatun su yan mazabar 18 zuwa Masar. Akwai shirin ilimi garkuwar dan adam. Yanzu ga labaran duniya.
Masauraro assalamu alaikum. Dubban mutane ne suka yi tattaki a ranar Lahadi domin nuna fushin su ga zababban shugaban Amurka Donald Trump. An ga masu zanga-zangar dauke da alluna masu rubutun nuna kyamar manufofin da Trump ya ce zai mai da hankali akan su idan ya kama mulki. Batutuwan da suka hada da zaman baki da kuma haƙoƙin mata a ƙasar. Zanga-zangar waɗanda aka yi su a wasu manyan biranen ƙasar ba su samu halattar mutane kamar yadda aka gani a ranar Asabar ba, wato an ga ɗaruruwan mutane ne a maimakon dubbai. Amma ana tsammani za a ci gaba da ganin waɗannan zanga-zanga waɗanda aka fara tun daga makon da aka yi zaɓe, ake kuma tunanin za su kai har zuwa lokacin da za a rantsar da Trump a tsakiyar watan Janairu. A birnin New York, fiye da mutane 1,000 ne suka yi tattaki zuwa katafaren gidan nan na Trump Tower da ke yankin Manhattan. A Chicago kuwa, an ga tsirarin mutane a irin ginin na Trump da ke birnin a ranar Lahadi. Sannan a San Francisco, ɗaruruwa mutane suka yi dandazo a wajen shakatawa nan na Golden Gate Park. Sannan a ranar Lahadi, an ga wani gungun mutane ya yi maci zuwa kasuwar birnin. A can birnin Oakland kuwa ɗaruruwan mutane ne suka yi gangami a kusa da rafin nan mai suna Lake Merritt. A ranar Juma'a da ta gabata, zababban shugaba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa yana ƙaunar 'yan tsirarin mutanen da ke nuna ƙaunarsu ga Amurka. Ya kuma yi hasashen cewa za a zo a haɗa kai da yin alfahari da juna a nan gaba. A wayar farko tsakaninsu, shugaban ƙasar China ya taya sabon shugaban Amurka murna a nasarar da ya samu a zaben da aka yi a makon da ya shige. Tashar yaɗa labarai ta CCTV ta ce a wannan tattaunawa ta yau, Litinin Xi Jinping da Donald Trump sun yarda za su gana nan ba da jimawa ba, domin tattaunawa akan dangantaka tsakanin ƙasashen guda biyu. Wata sanarwa daga ofishin Trump da ke New York ta ce, a lokacin tattaunawar, shugabannin guda biyu sun tabbatar da mutunta juna, sannan zababban shugaba Trump ya bayyana imaninsa da cewar shugabannin guda biyu za su kafa dangantaka mai ƙarfi domin ci gaban ƙasashen guda biyu. Kamar yadda CCTV ta bayyana, Xi ya faɗa wa Trump cewa a zahiri an ga shaida cewa haɗin kai ita ce kaɗai hanya mafita a tsakanin China da Amurka. A lokacin da ake gudanar da kamfein takarar shugabancin Amurka, Trump ya soki manufofin kasuwancin China da kuma yadda take tafiyar da harkokin kuɗinta, ya ce China na yau Amurka kallon shaka tafi. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. A yau Litinin shugaban Amurka Barack Obama ya kama hanyarsa ta zuwa wasu ziyarce-ziyarce a kasashen waje, tafiyar da za ta kasance ta ƙarshe a matsayinsa na shugaban Amurka. Masu baiwa shugaba Obama shawara suna sa ran cewa zaben Donald Trump, wanda zai gaje shi, na daga cikin manyan batutuwan da shugaban na Amurka zai tattauna kai da su da shugabannin kasashen duniya. Mataimakin mai ba da shawara kan harkokin tsaro Ben Rhodes ya ce ya da zango da Obama zai yi a girka da Jamus da wata alama ce da ke nuna cewa Obama zai ƙara tabbatar da goyon bayan Amurka ga ƙawayenta dangane da ci gaban haɗin kan Turai. Babban jawabi da Obama zai yi ranar Laraba shine a girka, inda zai yi magana akan ƙalubalen tattalin arziki a yankin da sauran yankunan duniya. Rhodes ya ƙara da cewa Obama zai kuma gana da Prime Minister Alexis Tsipras, inda za su yi magana kan goyon bayan Amurka kan tallafinta da kuma tattalin arzikin kasar ta girka, wanda ya kai ga ɓatarance. Har ila yau shugabannin Burtaniya da Faransa da Italiya da Spain za su ziyarci birnin Berlin, inda za su gana ranar Juma'a akan yaƙi da ake yi da ƙungiyar IS. Da batun baƙi da rikice-rikicen Ukraine da kuma zaɓen Amurka da aka yi a makon da ya gabata. Shi dai zababban shugaban Amurka Trump ya sha sukar yarjejeniyoyin da Amurka ta kulla a ƙarƙashin mulkin Obama, ciki har da yarjejeniyar da aƙili shirin mallakar makamashin nukiliyan Iran da yarjejeniyar sauyin yanayi da ta fara aiki a watan da ya gabata. Prime Minister ƙasar Congo Kinshasa ya yi murabus. Augustin Matata Ponyo ya sauka daga kan mukaminsa a yau Litinin, kamar yadda aka tanadar cikin wata yarjejeniyar siyasa da ta ƙara wa'adin shugabancin Joseph Kabila tare da kaucewa rikicin siyasa. Bayan ƙara tattaunawa da shugaban ƙasa, Matata ya ce, "Na miƙa takardar yin murabus tare da na sauran jami'an gwamnati na domin karrama wannan yarjejeniya da aka cimma baki ɗayanta. Wannan yarjejeniya da ƙungiyar tarayyar Afirka ta shiga tsakani aka cimma, ta daɗe zaben da aka ɗage zaben da aka shirya gudanarwa cikin wannan wata a ƙasar ta Congo Kinshasa zuwa watan Afrilun 2018.
Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. To madalla, rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta tabbatar da mutuwar mutane tara, ciki har da ɗan sanda ɗaya, sakamakon arangama da jami'an 'yan sandan suka yi da 'yan Shi'a yau a birnin Kano. Kakakin rundunar DSP Magaji Musa Majiya shi ya tabbatar da haka a hira da ya da Aladan Ibrahim Ayawa.
Abin da ya faru yau da shirin shafi daga watannin da muke ciki, wani misalin karfe 8 na safiya akwai 'yan ɗariƙa Shi'a da suka fito su dubullansu suka toshe hanyar Kano zuwa Kaduna, daidai kwarar dawaki zuwa garin Tambarawa. Kamar da labari ya ishe mana, sun fito wannan hanya sun murɗe hanya sai su kaɗu za su bi ta, kuma suna tattara duk mutanen da ke harkar ko kasuwanci ko masu motoci ma suna ta farfasa musu da san mota.
Wai saboda me?
Hankalin rundunar 'yan sanda. A saboda dalilin da yake wanda su suka sani, hakan ne ja hankalin rundunar 'yan sanda ƙarƙashin jagorancin kwamishinan 'yan sanda ya tafi wannan guri da kansa tare da kamar 'yan sanda mobile da kuma counter-terrorism unit da kuma 'yan special anti-robbery squad da kuma sauran 'yan sanda masu baƙaƙen kaya. A haka suka je wannan guri domin ɗauki da kuma magance dukkanin abin da ke faruwa. Wannan zuwa suke tafiya su ma wannan 'yan Shi'a sun fito da kamar da aka ce da kuri da baka. Da danko wanda yake amfani da kwallon tamboris da sauran makamai kuma suka yi kan 'yan sanda haka suka zaci bindiga a ira ake fuskantar daga hannun wannan sanda ba ta san su sare shi, wanda yanzu haka nake ga muka sabe ne tuni a ya riga ya cika ya rasu. Hakan ne yasa 'yan sanda suka harzuka kuma suka bi su da kwato makaman su kuma ɗauka mataki wanda suka yi nasara kwato bindigar su kuma aƙalla mutum takwas da aka ji nasara wani ka daban-daban, wanda bayan an kashe asibiti an tabbatar da kan cewa sarrafa rayuwarsu. Haka kuma 'yan sanda guda hudu sun je raunuka daban-daban, sannan kuma an kama aƙalla mutum goma wanda kwamishinan 'yan sanda ba da umarnin sa a nan su ta CID domin fara da bincike da kuma tabbatar da kan cewa an gurfa da su a gaban kotu. Wannan shi ne abin da ya faru. Amma yanzu misalin ƙarfe 3 da 'yan mintuna ina ka gaya maka sai an riga an buɗe wannan hanya. Mutane sun cigaba da zanzantar kan wannan titi da kuma al'amuran yau da kullum ba tare da tsoro ba, sakamakon sun tabbatar da ingancin tsaro da kuma matakan da aka ɗauka. Haka ya sa kuma ya koma daidai kuma kuma ya ci tafi ka sa su kai lafiya kamar da aka
gani. Ya aka haɗa aka kai ga wannan ba nemi a jin dalilin da yasa suke wannan abin bane ka handuwa auka musu ko kuma ka hansu su kai ga dauka wannan mataki
dan da din kokarin fara amfani da harkaci ba farko da lalima ya fara bi aka mutu nan mataki aka fara amfani da tiyaga farko na tsohuwa to kuma kafin ita bindiga akwai dokokin da ake amfani da ita idan ranka yana cikin hadari babu hanyar da zaka amfani da ita kaza da kanka zaka amfani idan wani zan sai na cikin hadari ba abin da zaka amfani da shi to haka ne yasa da suka fara wadansu da suka kashe shi su kwace bindigar sa kuma kafin kallaka ba sai kan dabi ya ka abin da yi da kamata ne doka a tabbatar da kan cewa ba take wani jami'in aikin da kuma kwato a kacin da gwamnati ta ce ta ga aikin da yake nan da aika akan ba ta da
wato in na fahimce ka jimilla mutane 12 kenan suka mutu
a mutum ayya abin da tare da yake rage mutum sai akwai ai shi a mutum takwas da suka rasa laifi su da cikin su ka daban daban sai kuma dan sanda guda da ya kaje mutum zai mutu kaje
tambura na mai kaje aya irin kidin ramaya ne ka ban kida na yan sanda
kaka kirun nan yan sanda na jihar Kano Magaji Musa Majiya da Aladan Ibrahim Ayawa a jamhuriyar Niger hukumomin kiwon lafiyar al'umma sun kaddamar da kamfen gwajin jini da ga jama'a da kuma bada magungunan kwantar da cutar sukar kyauta albarkacin ranar yaki da cutar siga diabetes da ake bikin karama a yau 14 ga watan Nuwamba ko ina a cikin duniya wakilin sashin Hausa Ayamai Sulaimin Barma ya aika mana da karin bayani
yasa gwamnatin nishar da haɗin gwiwar kungiyar Forsani da gidauniyar World Diabetes Foundation shirya kampen gwajin jini da bada magunguna kyauta a faɗin ƙasar Dr. Muhammad Sani Muhammad Aminu ƙwararren likita mai kula da masu fama da cutar siga a babbar asibitin Yamai na daga cikin masu jan akalar wannan shiri
yawancin jama'a an yi lissahi a nan Afrika mutane 90 bisa kan 100 busu san ba suna da diabetes amma suna da diabetes saboda shi muke cewa kowa ya zo yayi wannan gwaji na diabetes ya san yana da ko bashi in aka san kana da diabetes da wuri yahi ya zamanto a ce sai ka fada dokoka a kaka amma magani saboda wannan aka ce rigakafi tahi magani
an samu fitowar mutane sosai a wuraren da aka kebe domin gwajin jini albarkacin wannan kamfe
sunana Fati nazo ne in gwada kaina ko a gwada ni ko in bani da abun ciwon diabetes
sunana Haloli mamma
kai gwaji ne
nayi eh an gwada mun bani kuma ina kira ga yan kasa kwa da kwa yazo abun ya kwata magani markin sportwa markin sport ta mutum eh kulli ya zamanto muna tafiya a kasa kamar 1 km 2 km ko sai ta Allah ko da murti ko da wannan amma ba kullum muna tafiya bisa moto ko bisa cikin mota irin wannan ya kata murkan sport
eh sunana Mummullawa shekara ta 58 in tsuha ta kama ka dole ka san yanayin da kake ciki ka dauki matakin da zai fadda da kai cikin wannan matsala
da aka yi gwajin shin baba ya mai sakamako ya zo har
alhamdulillah an gode ma Allah babu wata cuta
baka ji dalibi ko wani fargaba lokacin da zaka zo
ko kadan na ba wani dari mai neman lahiya sauran mi za a ji wani sukari da ya ba mu suke ba mu aiki da shi abincin mu na gargajiya shi muke ci
ana motsa jiki
motsa jiki ko rake motsa yanzu na huta daga nan ina zuwa in dauki felo da diga
hukumomin kiwon lafiya sun dauki alƙawarin bayar da kulawar da ta dace ga waɗanda ayyukan gwajin na yau suka tabbatar sun kamu da cutar ta suga
akwai mutane da yawa yanzu wanda aka gwada mun an musu gwajin da busu san ba suna da diabetes basu da alamar diabetes kin wannan basu da wata cuta amma sun zo haka ne kawai dan sun ji ana yi yanzu muka gani suna da diabetes to mutanen nan yanzu zamu kula da su wasu mun kwatamta musu abinci wanda za su rika ci saboda diabetes kin nan ta kwanta wasu kuma akwai mu magani muna ba su wanda ya kamata mu ba magani
ministan kiwon lafiyar al'ummar Niger Dr. Ilyasu Idi mai nasara a jawabin da ya albarkacin wannan rana ya gargade jama'a su yi gwajin jini domin tantance halin da suke ciki game da wannan cuta wace aka gano tana halaka mutum daya a duniya a duk sakan shida kuma hatta yara kanana kan iya zuwa duniya da diabetes in ji masana Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
sangaja likitoci masu kulawa da lafiyar mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su amin kai c
to a ga da likita bokan turai a madani ya sosai nace a ga da likita bokan turai a madani ya sosai
gaida Sule Barma. Yau Litinin ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai tashi zuwa kasar Morocco domin halarci taron koli dangane da batun muhalli. Ana sa ran shugaban Najeriya zai magana kan tsaftace ogoni a yankin Niger Delta da malalar mara ya gurbata da kuma batun yashe tafkin Chadi. Har yanzu daga Najeriya mun samu labarin cewa wani dan majalisar tarayya ya dauki nauyin dalibai 18 daga jihar sa ta Niger su tafi kasar Masar domin karo ilmi wanda kusan yanzu ya zamo salo tsakanin shugabannin siyasa a kasar. Ga Mustafa Nasir Batsari da cigaban wannan rahoto.
Amma a dai gefen masana ilimin sun ce mai da hankali wajen inganta jami'o'in gida Najeriya shine yafi muhimmanci. Dan majalisar wakilan Najeriya Honorable Abubakar Lado Sulaja da a ƙarshen makon nan da ya gabata nema ya dauki nauyin tura wasu daliban yankin sa su 18 zuwa Jami'ar Al-Azhar dake kasar Masar ya bayyana dalilin yin hakan.
To muhimmancin sa shine ganin yadda ilimi a Najeriya yanzu alal hakika ya zama abu wanda ke wahala kware da gaske, shi yasa muka ga cewa ya dace mu kai su ƙetare domin su tafi can su samu ilimi mai inganci sosai wanda za su zo domin su kartar da yara da kuma al'umma domin cigaban al'umma da kuma inganta harkar ilimi.
To amma malami a sashen ilimin manya a Jami'ar Usman Dan Fodio dake Sokoto Abdullahi Umar Al-Hassan ya ce mai da hankali wajen inganta jami'o'in gida Najeriya ya shi yafi muhimmanci kamar yadda ya mun karin bayani ta wayar salula.
Yanci ne na mutum ya zabi inda yake so yayin karatu sannan kuma akwai dalilai da yawa da za su iya sa mutum ya tafi kasashen waje. Amma da gaske ya kamata a ce kakan mu yanzu idan ka ce mutane na zuwa kasashen waje to sai ka auna ka ga cewa mutane na zuwa kasar mutum nawa ke zuwa daga wata kasa ya ce ma zai zo Najeriya a cikin dalilin mu in ka zo za ka tantance daliban kasashen waje nawa ne. Idan hakan za ta samu a ce dai ilimin namu ya zama ya samar da duk abin da ake bukata sai daga kayan aiki da isassun malamai da horon malamai da duk abin da ake bukata a samar yadda jami'o'in Najeriya za su yi gogayya da dukkan jami'o'i na duniya ba matsala.
To ɗaliban da suka samu tallafin ɗan majalisa Abubakar Ladon dai sun ce suna cike da farin ciki domin kuwa sun daɗe suna neman wannan dama kamar yadda wasu daga cikinsu ke cewa.
Sunana Muhammad Nasir Shehu daga nan Suleja. Alhamdulillah gaskiya nayi farin ciki, nayi murna, nayi godiya ga Allah Maɗaukaki da wannan dama. Lallai mun daɗe muna yunkuri irin wannan shekaru baya mun nemi jami'ar Madina har mun yi interview a shekarar 2010. Amma Allah bai nufa ba, amma sai wannan lokaci Allah maɗaukaki ya ba mu dama sanadiyar wannan gudunmawa daga shugabanmu ɗan majalisar.
Sunana Alhassan Ismail daga nan cikin garin Soleja. Gaskiya farin cikin da na ji a rayuwata lokacin da aka mun albishir da kasancewa ɗaya daga cikin ɗalibai da su Misra ba zai iya misaltuwa ba. Don ban taɓa farkin haka a rayuwata ba.
Inganta ilimin dai ko ta wace fuska na da mahimmanci domin kuwa shine gishirin zaman duniya kamar yadda masu magana suka bayyana. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Ba wala kankacci a yan musammar ilimi, kallon ilimi ta dani ya ce ciri ne, ba wani mai ilimi da sana'a da fahimta kowa da wanda Allah na yi mai.
Kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 10:19 na safe. A halin yanzu kuma sai a gyara zama ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na la'asariyar Litinin. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, a cikin shirin namu na wannan makon mun yada zango ne a jihar Niger, inda wakilin sashen Hausa na murya Amurka Mustapha Nasir Batsari ya yi mana kyakkyawan nazari dangane da irin halin da malamai da ɗalibai suke ciki a ɗaukacin jihar. Babban abin tambaya a nan shine, wai ina gaskiyar maganar da mahukunta a madafan iko kan yi na cewar suna kashe zunzurutun makudan kuɗaɗe wajen inganta ilimi a jahohinsu. Shin ko ana iya cewa malaman nan kawai suna shaci faɗi ne? Ga dai ta bakin malaman.
Ga yau da gobe kai ya mai cin kowa.
Akwai a tashi mai kai ƙarshen kowa.
Akwai a tashi sai ta isko kowa.
Akwai a tashi mai kai ƙarshen kowa.
Sai ana fara da na atawa
kula da jin dadin malaman makarantu a matakan primary da secondary na daya daga cikin hanyoyin bunkasa sha'anin ilimi a kowace kasa dake fadin duniya. A Najeriya dai malaman makarantun primary da na secondary a sassa daban-daban sun dade suna korafin rashin samun kulawa ta musamman kai har ma da karancin albashi da ma rashin biyan albashin akan kari. Jihar Niger da ke yankin arewacin Najeriya na daya daga cikin jihohin Najeriya da ake samun irin wannan matsala. Tanimu Suleiman Mindaud na daya daga cikin malaman makarantun primary a nan jihar Niger ya ci ya share watanni babu albashin.
Wasu loka gamadin ma sun samu kamar wata biyar haka.
Kai kana koyarwa ne?
Kwarai da gaske. Ni ma ni malamin makaranta ne.
A primary ko secondary?
A primary school.
To amma yanzu kai kana cikin waɗanda suke wata uku hudun ba a biya su albashi?
Kwarai da gaske ni na ciki. Nan cancaka.
To yanzu ya wannan yake shafuwar rayuwarku?
Eh to yanzu idan ka diba malaman makaranta wasu su zo lokacin suka ga dama su zo lokacin da suka ga dama kuma sai suke zuwa.
To ya batun dalibai to ina kuka?
To yanzu ka gani idan ka diba mutanen da suka jefa kuri'a galibin su yaran su suna makarantan gwamnati ne wato da ne talaka da suka jefa masu kuri'a. Kaga yanzu yaran ba su samu ilimi mai inganci sosai saboda malami mai da yake da yunwa to ya zai koyar da kyau.
Bincike da na gudanar dai ya nuna cewa tuni wasu daga cikin irin waɗannan malamai suka kama cin kasuwannin ƙauye domin samun narifin asiri a tsakanin iyalansu, al'amarin da ke kawo tarnaƙi matuƙa wajen koyar da ɗalibai a makarantun. Malam Bala Muhammad malami ne a wata makarantar sakandare a jihar Niger.
In fact ma yanzu duk malamin da ke so ya rufa ma kansa asiri dole ya ƙara sa kansa a cikin wata sana'a. In ba haka ba gaskiya to wallahi even salary bai zo ba ma ya zai ka ciyar da iyalinka. Wasu kuma kai mu ma muna da yara wanda muka kai makarantu ga school fees ga uniform ga kamar yanzu da muke cikin first time yanzu. Ba ko ni school yanzu zaka dinka uniform zaka sai exercise books da textbook baka da albashi ya zaka yi. Dole ne malami ya je kama wata sana'a a gaskiya kuma wannan yana kawo ci baya game da koyarwa saboda malami idan ya tashi daga makaranta kamata yayi a ce kana da time da zaka dan research ka dan dube-dube saboda abin da zaka koyar gobe yana taimaka sosai sosai. In ba haka ba malami ka tashi daga wurin aiki ka tafi wata sana'a zaka ga gobe ka zo ba a shirye kake ba ma ba zaka shirya ba kawai zaka zo baka delivery abin da ya kamata kai. Kuma yana da kyau gwamnati ta ƙara encouraging kamar malaman wanda suke so su ƙara furthering su dan ci gaba da karatu. Ya kamata a ce idan an samu haka gwamnati ta dan dauki nauyin wasu su a ƙara tura su je su ƙaro course su ƙaro ilimi. Yana da kyau idan aka ga gyara structure kuma ba kula da shi malamin da ke koyar da su ba yara ba za su koyar da kansu ba. Zaka ga malami bai damu ba yana da lesson yaga shi ma ba biya shi albashi ba.
Wannan matsala dai ta jefa iyayen yara da dama cikin halin zulumi game da yiwuwar samun kyakkyawan ilimi a makarantun gwamnati na jihar. Muhammad Yahaya Sambo na daya daga cikin iyayen yara a jihar Niger.
Wannan ya dade ana samun irin wannan zaka ga yaro bai san komai ba a wancan makaranta an kirawo wani lesson teacher wato irin ticocin nan na ba'i na gida. Dole in kana son danka ya tashi in ba haka ba ka duba ina so ka kuma kwatanta ko kuma saurayi su kwatanta shin cin jarabawa a yanzu yana nan a cikin makarantun gwamnatoci ne koko makarantu masu zaman kansu? Wannan ma kawai ya isa ansa. To tunda ko masu makarantu masu zaman kansu su suka gyara abin suka kyautata shi za ka ga cin jarabawa yana wurin su.
Yanzu kana nihin makarantu masu zaman kansu an yi cin jarabawa?
Kwarai ma kwarai sosai saboda suna da kayan aiki suna da kuma malaman kwararru kuma yawancin ma malaman mu a primary da secondary school sukan so ma su koma can in bacin kudin wata-wata da ake dauka, ka gane ko, sukan so su koma can ba saboda koyon ba, saboda an fi biya sannan kuma an fi koyarwa, an fi samun kayayyakin aiki.
Ma sauraro, yau ma iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu. Sai kuma idan Allah mai girma da daukaka ya kai mu mako mai zuwa, za mu daura daga inda muka dakata. Yanzu kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, da wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham, da ni kuma naku kamar kullum, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
A maza da mata don wajen miƙewa kai kokarin neman.
To a gaida malamai, yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyi da kuka aika mana ta email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Muhammad Musa Dambam. Ya ce gwamnatin Najeriya ya kamata ki kawo ƙarshen wannan takaddama tsakanin jami'an tsaro da kuma mabiya shi'a a Najeriya, domin kar wankin hula ya kai ga dare. Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi salon VOA Hausa, da fatan kuna lafiya, cin danko kuma har da suka za. Na fara da wannan karin maganan ne ganin yadda Abubakar Shekau ya sake fito da wani recording din muryar shi akan Allah wadai da zaben Donald Trump a matsayin shugaban kasar Amurka. Sannan abun ban haushi shine yadda Shekau din ya dauki alhakin kai wasu harare da suka gudana a ƴan lokutan nan, ciki har da harin da yayi sanadiyar mutuwar kanar Muhammad Abu Ali. Allah ya kyauta. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Shi kuma Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi cewa yayi, ina kira ga tawagar kungiyar kwallon kafar Najeriya ta Super Eagles da ta ƙara kokari ga wasan da za ta yi da takwararta ta kasar Kamaru, kamar yadda ta ba mara dakunya a wasan da suka yi da kasar Algeria.
To madalla, halin yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya.
Dubban mutane ne suka yi tattaki a ranar Lahadi domin nuna fushinsu ga zababben shugaban Amurka Donald Trump. An ga masu zanga-zangar dauke da alluna masu rubutun nuna kyamar manufofin da Trump ya ce zai maida hankali a kansu idan ya kama mulki, batutuwan da suka hada da zaman baki da kuma haƙoƙin mata a kasar. Zanga-zangar waɗanda aka yi su a wasu manyan biranen kasar ba su samu halartar mutane kamar yadda aka gani a ranar Asabar ba, wato an ga ɗaruruwan mutane ne a maimakon dubbai. A wayar farko tsakanin su, shugaban kasar China ya taya sabon shugaban Amurka murna nasarar da ya samu a zaben da aka yi a makon da ya shige. Tashar yaɗa labarai ta CCTV ta ce wannan tattaunawa ta yau Litinin, Xi Jinping da Donald Trump sun yarda za su gana nan ba da jimawa ba, domin tattaunawa dangantaka tsakanin kasashen guda biyu. Yau Litinin shugaban Amurka Barack Obama ya kama hanyarsa ta zuwa wasu ziyarce-ziyarce a kasashen waje, tafiyar da za ta kasance ta ƙarshe a matsayinsa na shugaban ƙasa Amurka.
To madalla, a gaishe ka. Masu sauraro, abinda ya sauka kenan cikin shirin na yanzu, sai kuma can ba Allah da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri, inda yau muke son jin ra'ayoyinku dangane da yadda ku gani hanyoyi da ya kamata a bi domin shawo kan takaddama da ke akwai tsakanin jami'an tsaro da kuma ƴan kungiyar Shi'a. Kamin na madadin Nazir Ahmed Hausawa wadda ya gabatar da labaran duniya, da kuma wato Dan Brown wadda kula da kin gabatar da shirye-shiryenmu, da ma malama Sa'ida da ta riƙa masa, sai kuma injiniya Malam Greg anan ne, sahabu Imam Aliyu Zandakata in sallama da ku, sai can anjima. Amma kada ku za ku da domin ga malaman zaurin wato yau da gobe za su ci gaba da gabatar da shirye-shirye kamar yadda aka saba a yau.